Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu haron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niya a kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana su kuma suna uran computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masaro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin kuma bayan labaran duniya za ku cewa yan gudun hijira har su sama 200,000 ne daga Najeriya da Mali suke tsugunne a Difa na Jamhuriyar Nijar sai kuma Usman Ahmed Kabara da zai shigo da shirin sa na nakasa ba kasawa ba kanar ruwan Muktar Abbas daga Ghana ya kawo mun labarun da suka dauki hankulan jaridun kasar Ghana daga nan sai sakonnin da ku masu sauraro kuka ya komo na sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban ƴan tawaye Riek Machar sun haɗu gaba-da-gaba a jiya Laraba wanda ita ce haɗuwar su ta farko cikin shekaru biyu. Taron wanda aka yi a Addis Ababa babban birnin Habasha na zuwa ne a matsayin wani yunkurin da ake na shawo kan rikicin da ake yi na tsawon shekaru biyar a wannan ƙasa. Rikicin ya laƙume rayukan dubin dubatan mutane kana ya tilastawa kusan mutane miliyan huɗu ficewa daga gidajensu. Zuwa yanzu ba a san makomar ko kuma sakamakon wannan gana da shugabannin biyu suka yi ba amma kuma masu lura da al'amura na ci gaba da sa ido kan wannan tattaunawa wata babbar jami'a mai fashin baki a kungiyar da ke bincike kan rikici-rikici da ake yawan samu a sassan duniya mai suna Casey Copeland ta ce idan har shugaba Kiir da Machar suka fice ba tare da an cimma wata matsaya ba hakan zai dora alamar tambaya akan kungiyar rayuwar kasashen yankin ta IGAD mai dauke da mambobin kasashe 8 kan ko tana da tagomashin da za ta iya sasanta wannan rikici a wani yanayi da ake mai kallon abu mafi muhimmanci na sayin manufa da gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi cikin watanni 17 da ta yi ta wato tana mulki Trump ya sauya wani tsari ya kuma bada umarnin yin gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba inda suke dokan nan da ta bada damar a raba yaran bakin haure da iyayensu da suka shiga Amurka ta kan iyakar kudancin kasar da Mexico ba bisa ka'ida ba yayin da ke rattaba hannu akan wannan sabon umarni gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa wani gangamin siyasa a jihar Minnesota a ce Laraba shugaba Trump ya ce wannan mataki ne na kokarin barin iyalai tare da kuma kokarin ganin an samu kan iyaka mai cikakken tsaro Sai wannan tsari da Trump yayi ya biyo bayan suka da jami'an Republican da na Democrat suka yi ta yi waɗanda suka hada kai suka kira lamarin na raba yara da iyayensu a matsayin rashin imani matakin karbe yaran ya bar iyaye cikin rashin tabbas kan inda iyayensu suke ko kuma ta yaya za a sake hada su wannan umarni zai fara aiki ne nan take bayan rattaba hannun da shugaban yayi a cewar Jim Hamilton mai baiwa babban Attorney General din Amurka Jeff Sessions shawara amma ya ce akwai matakan da za a bi wajen aiwatar da wannan umarni. Daga bayan faro hakan matakin da shugaba Trump ya dauka na raba iyaye da ƴaƴansu ya sa wasu kamfanonin jiragen sama na Amurka suka nemi gwamnatin kasar da kada ta amfani da jiragen su wajen safarar jami'anta da ke rakiyar yaran da aka raba da iyayensu a kan iyakar Amurka da Mexico. Kamfanin jiragen American da United na Frontier duk sun nuna aniyar su ta kin yin safarar jami'an kula da shige da fice a ƙarƙashin wani kwantiragi da suka yi da gwamnati. A wata sanarwa da kamfanin American Airlines ya fitar ya ce matakin raba ƴaƴa da iyayensu ya saba abubuwan da kamfanin ke darajawa. Wani ma'aikacin jirgin sama da ake kira Hunt Palmquist ya rubuta a jaridar Houston Chronicle cewa sau biyu ana jigilar jami'an shige da fice tare da yaran da suke yi wa rakiwa. Zuwa wani kibabban guri da aka ware musu amma ya ce bayan da ya gane abin da yake faruwa sai ya sha alwashin zai fice daga jirgin idan har aka sake cewa za a yi wannan jigila saboda wannan mataki a ce wasa da gwamnati ta dauka tare da hadin kan kamfanin da yake aiki mataki ne na nuna rashin sanin ya kamata ita dai hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security ta kwatanta matakin da kamfanin jiragen suka dauka na kin jigilar yaran a matsayin abin takeici Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hari da mayakan Taliban suka kai da goshin Asuba a yammacin Afghanistan ya yi sanadin mutuwar dakarun gwamnati 30, wanda shine hari mafi muni da kungiyar ta kai tun bayan wata matsayar tsagaita wuta da aka cimma ta wucin gadi a lokacin bukukuwan sallah. Jami'an cikin gida sun ce kungiyar ta Taliban ta kai harin ne a wani matsugurin dakarun kasar na musamman da ake kira Afghan National Army a jiya Laraba a gundumar Bala Mugrab dake lardin Baghdad. Harin ya haifar da musayar wuta inda aka samu jikata a dukkan bangarorin biyu. Gwamnan lardin Abdul Ghafur Malik Zai ya faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe dakarun kasar 30 a wani harin kwantan bauna da aka kai akan ayarin motocin sojojin kasar yayin da suke kan hanyar su ta zuwa inda ake gubza fadan domin suke dauki. Wani kakakin ma'aikatar tsaron kasar a Kabul ya tabbata wa muryar Amurka cewa an kashe dakarun kasar 13 kana an jikata wasu 8. Sai dai jami'an yankin sun ce dakarun kasar su ma sun jikata mayakan Taliban inda suka kashe 15 daga cikin su.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude taskar hotunan namu da batun yan gudun hijira, wanda yanzu haka akwai yan gudun hijira sama da 200,000 a Difa da suke yan Najeriya ne da Mali. Ga Rasulun mun bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutane sama da 200,000 'yan Najeriya da 'yan Mali ne suka tsero jamhuriyar Nijar a shekarar 2012 da nufin samun mafaka a yankin Difa a sanadiyar rikicin Boko Haram da waɗanda ke hijira a yankunan Tilaberi da Tawa biyo bayan ɓarkewar yaƙi a arewacin Mali. A albarkacin ranar 'yan gudun hijira ta duniya, hukumar UNHCR ta shirya wani baje kolin kaya domin su a birnin Yamai.
Sunana Wala Dogas Killi, na aiho can an haihu can Manaka Mali. Shekara 6 yanzu muna nan, muna so mu koma babu hanya tunda an can an ce an komo da ni sai wanda sai wahala. Muna sai da siminti, muna zubda kasa, muna buga burgi, muna saidawa dan kadan kadan yana iya mutum yana samu dan yara su ci yayi. Shekara na 6 kenan muna nan dai muna jira Allah. Allah ya sa masalan nan tai ni Allah ya sa ta saya sannan muna komawa gida. Tun mutum yana kasa waje ba cikin gidansu suke vraiment bai shi dadi.
Tunana Usman Maunde, abin da sani baro mana ka tashi hankali. Akwai hwadace, akwai kashe, babu inda mutum ke samu yin zamna, akwai kwace. A amshe mu mutum arzikin shi duka, a kore shi ko a kashe shi, yayi sa'a ya tsira da ran shi. Don shi ne mun ka tsiro, mun ka zauna mu samu kanmu, mu da iyalanmu. Muna nan zamne a hannu Ashtar. Da mun ka zauna an tarbe mu da hannu buibui. Ashtar ta tarbe mu da hannu buibui. Cinmu da shanmu suna kula da mu komi da komi. Yanzu ka alhamdulillah ba kawai da mun kai to kasanmu.
Bayanai sun yi nuni da cewa matsalar 'yan gudun hijira wani ciwo ne da ake yi wa magani kai yana ƙaba. Bisa la'akari da yadda yawan 'yan gudun hijira ke ƙaruwa a kowace shekara. A sanadiyar yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankulan da ke ƙara ɓarkewa, in ji babban kwamishinan hukumar UNHCR Philippe Grandi da ke ziyarar aiki a nan Nijar a wannan rana ta 'yan gudun hijira.
Donc les gens qui fuient les guerres, les persécutions, les violences, on est passé de 66.5 million à 68.5 million.
Yana mai cewa a bara an kista cewa 'yan gudun hijira miliyan 66,500 ne ake da su a duniya. Yayin da a bana aka gano cewa adadinsu ya haura zuwa miliyan 68,500 a saboda rashin samun ci gaba a yunkurin warware rigingimin da ake fama da su. Misali, a shekarar 2017 rikicin kasar Gambia ne kawai aka yi nasarar magancewa, shi ma a dalilin jajircewar kungiyar sai da yawo, in ji kwamishinan na UNHCR.
Yabe deja 50,000 refugees gambiens qui avaient fui pendant les troubles. Ils sont tout de suite entrés.
Bayanar waɗannan alƙaluma wani abu ne da a yanzu haka ya fara haifar da ayar tambaya a zukatan jama'a. Malam Zabairu Musa, wani ɗan jaridar da ya saba ziyartar 'yan gudun hijira, na da damuwa akan wannan lamari.
Mata da yara ƙanana su ne suke shan wahala. Ana nuna cewa a cikin kimanin miliyan 68 da ake da akwai fiye da rabi dukansu mata ne da yara ƙanana. Idan ka duba, mata mutane ne masu ƙaramin ƙarfi, yara mutane ne masu ƙaramin ƙarfi, kuma su wannan yara in dai suna cikin halin gudun hijira ba su da dama su je su yi karatu, ba su da dama su je su yi wasu abubuwa da zai kawo ci gaba a al'amarin duniya. Ina ganin ya kamata a duba a gani in ma ba a iya ba tsaye da al'amarin gudun hijira, ya kamata dai a ɗauki mataki na yadda za a riƙa kare yara da kuma mata a cikin al'amari.
Wani abin da ke ƙoƙarin dagula lissafi akan maganar ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira shine batun baƙin haure da a halin yanzu ke canza kamanni daga 'yanci rani zuwa masu neman mafakar siyasa. Dalili kenan da Philippe Grandi kafin ya iso Niger a jiya Talata, ya biya kasar Libya inda ya dauko bakin haure sama da 100 a cikin jirgin sa, waɗanda gwamnatin Niger ta amince ta ba mafaka, haɗe da wasu 'yan Eritrea da 'yan Somalia kimanin 1,200 waɗanda tuni aka yi wa sansanin wucin gadi a birnin Yamai.
J'ai voulu faire le geste de voler de Tripoli à Niamey sur un vol d'évacuation. Il y avait 122 réfugiés de plusieurs pays.
Wannan yasa hukumar UNHCR ta fara kiran masu hannu da shuni irin su bankin duniya su tallafa wa kasashe irin su Niger a sakamakon ba da haɗin kan da ake samu daga gare su wajen karɓar waɗannan mutane. Bubakar Sido, jami'in hulɗa da 'yan jarida ne a hukumar 'yan gudun hijira reshen Niger.
Ya za a yi a taimaka kasashe wanda suke taimaka ma 'yan gudun hijira, wanda suke taimaka ma wanda suke zuwa wani wuri wacce haure a taimake su? Kenan su kungiyar nan ya diba da Bank Mondial su gani ya za su yi su taimaka ma kasashen kamar Niger, kasashen da wanda ba su da karfi su taimaka musu. Kenan har da wannan ma ya kawo su. Niger in an samu yadda za a kama ma gwamnati, mutanen sun zo su ma ana kowa suna koyo-koyon su aiki suna zuwa local, kun ga duka wannan karuwa ce na Niger shi ma. Don kenan hanyoyi wanda kun san dai ana bukata da shi, akwai likitoci, local da komi da kuka sani, wanda karamika an yi hanyoyi da wanda ake kula da ayi sai a kula a gyara ma mutane rayuwar nasu. Cikin wannan za a diba.
Yanzu haka hukumar UNHCR na jiran amsa daga wasu tarin kasashe da suka dade da daukan alkawalin karbar mutanen da ke neman mafakar siyasa. Kwatankwacin waɗanda aka jibge yau sama da watanni a nan Niger. Saboda haka Philippe Grandi ya bayyana cewa zai sake tunatar da su akan wannan magana a yayin taron kolin da za a yi a ranar Litinin ɗin da ke tafe a birnin Geneva. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
In ja don sun kawo ija, hamani aboki afuwa ja. Daga nan mu zai yare.
To a gaida Sule Mumuni Barma, kuma a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Musa a yau sun sabunta, more zumai sun sa da zumunta. Ya mai gwada ba shiga labaita, a waga dugu jirgi za mu shiga, mu wuce fadar Abijan maga, ga fufu ya banya yana yanga, don ko baya da abin tsarga, a kasar sada ba wasu 'yan darga, kuma hau mota mu wuce mali, sun dau 'yanci babu jidali, yanzu sun tashi bidar jali, ga maddiba ke ta yana amali. Wani kyakkyawa mai kyan hali, mu haye jirgin sama sai kamaru, su ma 'ya'ya ne a hararu, mani imta ne a cikin hairu, ga ahija nan ba alfaharu, kuma ga ihisani ba sharu, daga nan jirginmu ya dirka ku, sai santa Afirka mu sab-sabko, mu ga mulkin nan na dabidda ku, a ƙasarsa da kansa suke iko. Ba kajin ga wani ya yi soko, daga nan ne zan bi tsawon kogi, mu yi ban kwana da mutan bangi, sai bar zabil mu gano dangi, sun takura sun balle kangi, don yulu ba shi abin zargi, muke tara kogi sai belji, na duba ƙasa da yawan jeji, sun ɗau 'yanci kowa yaji, tuni Kongo suke yin ƙaraji. Ba sa kaunar mulkin Belji, Allah, 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 haɗakan mu Afirka mu sojo.
To Allah ya ji kan Abubakar Ladan. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kuma yanzu agogo ya ce ƙarfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A yau za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda ya yi karatunsa har zuwa gama jami'a na aikin jarida, wanda kuma yana aiki da wani gidan rediyo a tarayyar Najeriya, wanda kuma a bakinsa za mu ji tiryan-tiryan kushi wane ne ya aka yi tsallake siratsin cewa shi bai yi bara ba, bai kuma danganci abin da ya shafe ta ba, sai dai karatu wanda gashi ta kai shiga aikin yi. Duk wanda yana da bukata ta musamman wanda kafarsa take da dan nakasu, saboda haka sai ya biyo mu.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da muke magana cikin shirin namu na yau.
Sunana Dukko Ibrahim Musa.
To mallan Dukko na san mai sauraro zai san ya san menene sana'arka wa na aiki kake.
Bi san jarida ne kuma mai magana a radio.
Dukko, wannan shiri na kasa ba kasawa ba, kullum abin da yake bincika shine zakulo mutane haziƙai waɗanda wasu zaka same su da lafiyar su, wasu kuma zaka same su suna da wata bukata ta musamman a jikin su, ko rashin gani, ko rashin kafa, ko rashin hannu, amma kuma zaka same su basu taba bara ba, ba kuma sayin ta, sannan suna da ayyuka kamar yanzu kai. Wata irin bukata ta musamman take jikin ka, ko wata irin tawaya ce a jikin ka, amma kuma ga kadan jarida?
Na kasan dai da ta kafa ne, kafafuwan dai a lankushe suke, amma kuma bai hana ni komai ba dan har kullum ina yi.
Warai.
Dukan moto, hawanci, babur, komai kai matasa ne.
Yawanci zaka ga a Najeriya duk wanda yake da wata tawaya ko kuma aka ga ya dinna kasa kadan za a fara tunanin a ji tausayin shi, a ba shi sadaka, a ku taimake shi, maimakon a tunanin kai ina zaka shiga makaranta, a wani ina kake karatu, ya za a taimake ka. Kana da magana da zaka yi akan wannan?
Jawabin akan wannan al'amarin shine a nan kasan mu Najeriya akwai muna yawanci manyan mu ko shugabannin mu suna takaici a wannan fannin, saboda ne da ka ga mutum alakasu karami bai kamata a bar su a hakan ba, saboda ne sai mu ko ya kamata a mutu wurin ganin cewa sun samu bunƙasa da kuma cin gashin kansu. Amana shi bunƙasa ta fannin da suke so, ko sana'an hannu, ko a je makaranta a je a karatu, daga nan a samu musu aiki, a ga dai ba su kauce hanya ta zuwa neman maula ko bara ne ko bin aiwa da neman kudin ku ba, a'a yawa inda na gan shugaban mu suna guyu a kasa kenan, saboda me fasa mako nan kaman irin mu haka.
To yanzu misali kai yanda ka taso rayuwarka, ya akai ka taso har ka iya kaucewa baran nan, wace hanyoyi ka bi koko iyaye ne ko ya abin yake, ba mu labari mu ji?
Da farko dai gaskiya iyaye na tashi ne na same su, su ma ba wanda suke ba su da kokari ne, dan da baki daya mama na yar kasuwa ta a lokacin kankan da su baba na malami ne kuma ya rasu.
Ko
wannan fannin ma ta san shi, an samu ana dan ba ni da muku ina zuwa makaranta na abin nan har da Allah ya kawo rasuwa da ni kare diploma dina, dan anan kabinan mai diploma sai ga shi nan maman nawa ta samu ciwo har Allah ya kawo rasuwanta.
Allah ya jikanta.
Amin da za a samu karanci, saboda ni na dan tsawo lokaci su kan kasan ka mun koma HMB ka wato da biri kenan, amma da kan bai ya kokari alhamdulillah. Bayan ma na kare a Don Peter's College ne, bayan na kare wannan Allah ya taimake ni, wani bawan Allah ya samu aikin koyarwa a wannan lokacin, da ina da cikin wannan koyarwan ina zuwa makaranta har da taimako iyaye, har Allah ya sa na kare diploma iyaye na suka da su, na ci gaba da aikin dai akai-akai har na samu na yi wannan digiri.
Yanzu kana da iyali misali?
Alhamdulillah ina da iyali. Ina da mata ɗaya da yara.
Yara sun kai nawa yanzu misali?
Alhamdulillah guda huɗu.
Alhamdulillah. To yaya kake tafiyar da su a matsayinka na wanda kake ga kila yanayin kalubalen rayuwa, kuma na tabbatar Allah ya sa ranka lafiyayyu ne, yaya kake tafiyar da rayuwarsu don ganin cewa koda sun gamu da waɗanda suke da irin wannan larura ko makamanciyar irin wanda suka ga kila mahaifinsu da ita, za su iya tunanin cewa kai wannan fa buƙatar taimakon da yake ba na a bashi sadaka ba ne, na maganan cewa a taimaka musu ne a cikin al'umma da yin karatu da makamantan haka, ta yaya kake kawo yaranka a cikin wannan?
Babban maganan shi ne a kabara, kamar ka sani ni na tasiri ne, ni ina jin tasiri ne sosai, ba ka sani ina jami'a. To haka kuma tarbiyyar da yara bisa kan tosiya ma mutane babban abu ne ga kowane mai gida, magidanci ya tarbiyyar da yaranka akan tosiya ma wa'yansu da ba su da hali, ko wa'yansu da haka zalika. Ni ma yara na ina tarbiyyar da su akan tausaya ma mutane, ko da ma sun ga mutum da ba ko da ma zai cutar da su ne su gan cewa sun kokari sun taimaka ma wannan mutum saboda a samu a wadatar da wancan mutum ne ga wannan in zan da kowane iyali kowane bai magidanci yana wannan ga yaransa yana tarbiyyar su akan wannan gaskiya ba za a samu alali da yawa ba a nan bangaren da muke yana ta duniyan nan haka saboda mai yawanci aka ce za ka gan cewa mutum ne baya kai tsaye ma wani dan uwansa a wannan kuma ba kyau don a duniyan da ake yi yanzu wanda ba ta yi ma mutum gaskiya ba mutum ba ne
amma yanzu misali to bari mu koma mu dan ka san ni program din ko ince shirin nawa yakan da kijaki yadda kitaiki ne duk gaba daya ba daya yake duka bar daya ba ɗan siyasar mu an dade da kai musu kukan ayi doka ta kiyaye yanci mutuncin masu bukata ta musamman da makamantan su a cikin koyon da suke da wannan bukata ta musamman kuna wani abu akai a matsayin ku na wanda kuka yi karatu kan ku ya waye kuke ganin kawai fa sai an buda muku kuma an yi da ku daidai da kowa kuna wani abu akai ko wata kungiya ko wani abu makamantan haka
ka fara kamar yadda ka sani ne bangaren kai na zai ni a tace tunda Allah ya sa na samu har Allah ya bani basirar nayi makaranta har Allah ya ban aiki ina yi to ni ko damuwa da wani ko wani kungiya dan gabaki da yan siyasa mun mai dari ne gabaki da da zaran ka kai musu kuka kana ganin ko ka zama maula ne kuma da ma kana da wani NGO da kake suka setting up ne ga abin nan saboda a samu a cima burin irin wannan abubuwan shi ne ba ya kwata kwata ka zo musu maula ne ka zo ka yaudare su ne ka zo ka karbi kuɗi amma sun ba sun gaba sai su zo su nemi ka dan ka musu aiki
ko ka kada ƙura'a
yawa ko ka kada musu ƙura'a don su musu za mu su cima burin su kadan wannan kuma ba hanyar da ke ba kuma ni gaba ki ta kwata kwata mu'amala da dan siyasa gaskiya ina saka tsantsan da wannan abin
ji kan ilimi dan ka zamo baragon al'umma
madadin duwayen da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lethes Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to a gaida Malam Usman yanzu kuma ga Rulwan Muktar Abbas da labarun da suka dauki hankulan jaridun Ghana
Zamu fara sharhin jaridun ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labarin ta yau a shafin farko shine kuma wata mace likita da wata jinjira da wasu mutum guda hudu sun rasa rayukansu a ambaliyar ruwa jaridar ta nuna a shafi na uku cewar wasu mutum guda shida sun ka hada da wata likita mace da wata yarinya ai watanni guda biyu sun rasa rayukansu da wasu mutane guda hudu a ruwan da aka yi kamar da bakin kwarya a ranar Litini da dare a nan Accra da kuma Ho har yau a shafin farko na jaridar an ware $50 million na raya yankunan Zango sai kuma wannan labarin inda Anas ya karyata ikrarin da yanta cike yi na bayar da kuɗi da kuma kuɗin hotel yanzu bari mu duba sauran kananan jaridun kasar da farko Daily Guide ta rubuta a shafin ta labarin wani kuɗi da ake ikrarin wanda ya kama $13 million domin raya yankin jihar Yammaci da aka zargin cewar tsohon shugaba Mahama yayi sama da faɗi da shi kuma ofishin tsohon shugaban ta fito ta ƙaryata wannan har yau dai Daily Guide na alƙalai sun kwace salular ɗan jarida sai kuma wannan labarin har yau mutum bakwai sun rasa rayukansu a ambaliyar ruwa mun duba jaridar Ghanaian Times babban bala'i wannan labari ne dai na mutuwar likita da jinjira da kuma wasu mutane sai kuma labarin nan inda wani mai maganin gargajiya ya sami kansa a cikin tsaka mai wuya a dalilin ya aure wata yariya mai shekaru 16 sai kuma wannan labarin inda wani mamban majalisar dokoki na jam'iyyar NDC a Ho yayi murabus har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times yara 15,000 ke mutuwa da cutar nan da ake cewa sickle cell duk shekara the chronicle Matasar Sankore sun daddace soja wanda ke akan aikin kare gandun wannan yanki. Sa'an nan matasan Konkomba sun yi tirda Allah wadai dangane da irin arangama da ke faruwa tsakanin sojoji da 'yan sanda. An mulle ka jaridar Heritage ko wannan labarin ne. Auren jinsi daya ba shi da makama. Nana Abraham wani sarki ne yayi tirda Allah wadai da matsayin kasashen yammaci. Da wannan sharhi na Daily Heritage muka iso ƙarshen sharhin jaridun kasar na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sai Hausa na muryar Amurka sunana magaje suka bazai da garki local government jigawa state sai Hausa dan Allah ku isa mun da sako na zuwa ga mataimakin shugaban karamar hukumar garki Alhaji Mustafa Mahmud Agurzan garki dan Allah ya sa baki ya taimaka a gyara mana hanyar da ta taso daga cikin daga koran dan batta zuwa Safiya zuwa Tola zuwa Zaida wannan hanya ta cinye mana tuwa gwariya
Assalamu alaikum sai Hausa na muryar Amurka mai magana ne ni Inuwa Abdul Malik Unguru shugaban matasan kungiyar zakusan karfe mafan juna reshen jihar Yobe a yau ina son mu yi kira ga mahukunta karamar hukumar Unguru akan ya kamata su tashi tsaye wajen jan kunnan wasu matasa da suke kaya hoton wasu ƴan siyasa idan wasu ƴan siyasar sun zo suna lika hoton wanda suke goyon baya Assalamu alaikum ni kuke gannan bi ina tausayawa abin da yake faruwa ga waɗanda suka yi gudun hijira zuwa makarantar da primary ta Namoda da ke nan kawo Namoda kuma da fatan gwamnatin jiha za ta ɗauki mataki da gwamnatin tare a kawo da shi Allah sai ya sa kayi Assalamu alaikum mai magana a ranar da haya an buƙatar da sun ban da ke rubuta ramar kuma a sa dabar da a tare da Najeriya an ta kuma magana da yake ne akan shi'ani ta mataki a Najeriya to mu a bangaren mu ya rage da yau ne shekaru ba sun da shekaru goma sha biyar da muka samu
assalamu alaikum murya Amurka ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina ba tsarirar bakin KTTV a kasafin kuɗi so uku gwamnatin Najeriya na yau ga za ta yi Allah ya sa talakan Najeriya ya gani a ƙasa sauran waɗanda da suka wuce to talakan Najeriya a samu ya ji labarin an yi kafa yin kuɗi Allah ya sa wannan ya gani a ƙasa a huta lafiya
to yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban ƴan tawaye Riek Machar sun hadu gaba da gaba a jiya Laraba wanda ita ce haduwarsu ta farko cikin shekaru biyu. Taron wanda aka yi a Addis Ababa babban birnin Habasha na zuwa ne a matsayin wani yunkuri da ake na kawo ƙarshen shekaru biyar da aka kwashe ana yakin basasa a Sudan ta Kudu wacce ita ce yar autar ƙasashen duniya. Rikicin ya laƙume rayukan dubbin dubatar mutane kana tilastawa kusan mutane miliyan 4 fice daga gidajensu. A wani ne da ake mai kallon abu mafi muhimmanci na sauya manufa da gwamnatin Trump ta yi cikin watanni 17 da ta kwashe tana mulki. Trump ya sauya wani tsari ya kuma ba da umarnin na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba inda ya soke dokar da ta ba da damar a raba yaran bakin haure da iyayensu da suka shiga Amurka ta kan iyakar kudancin kasar da Mexico ba bisa ka'ida ba. Yayin da ke rataba hannu akan wannan sabon umarni gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa wani gangamin siyasa a jihar Minnesota a jiya Laraba. Shugaba Trump ya ce wannan mataki ne na kokarin barin iyalai tare da kuma kokarin ganin an samu kan iyaka mai cikakken tsaro. Daga bayan faruwar hakan matakin da shugaba Trump ya dauka na raba iyaye da ƴaƴansu ya sa wasu kamfanonin jiragen sama na Amurka suka nemi gwamnati da kada ta yi amfani da su.
To madalla ana kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka da tabbatar da shirin sai Solomon Abdul ya bada umarni da injiniyan mu Darren Smith ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku huta lafiya mu kuma mu kwana lafiya.